રામ ખેલાઓ અંધામાં તરણને અવલંબવું, તરણને આ વજન મઢાતા જતો ભક્તિ મળ્યા ગયા વંદ કુમાર અનાહરાબા દરગુઆમ માલમીમુ બાબા મૌનમુ સવની અદુબા ઇમામમ ઇઝેની અનાહરાબા દરગુઆ અલ્લુદુઆ વન્ના ઉલી અલ્લાહ ઇસ્તાકા અલ્લાહી બાકર બાદ લોક તીબા જામ કરાઓ સેત ગની અયુબા ગની મોહમ્મદ કરમસાન નાગા બાબમુ મરબૂતી મરબૂતમ મરુલમુ મરબૂતી શેહમુ શેખ ઇબ્રાહીમા સરમ મૌલમુ શેખ ઇબ્રાહીમા jikansa shi ne zai zo yanzu a wannan wuri ya ainihin gabatar mana da wani kalma wata ita ce sirrin soyayyar manzo sallallahu alaihi wasallam. Wa'inne irin asirai ne a cikin soyayyar manzo sallallahu alaihi wasallam? Za mu ji sirrukan da suke cikin sayyar manzo sallallahu alaihi wa sallam, wanda maulana ce ayuba gani muhammad karantani shine zai gabatar mana da wannan bayani. Allah ya ainihin ba da ikon yin wannan bayani.
Alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وعلى تابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. من أقول وعلى سبحانه وتعالى ليكاو مولى يمتي نرانا لهدي رانا jin ka wata rabi da akhir hijira kama ay tiya da salatu wa salam shekara ta dubu daya da dari dubu da talatin da takwas a wannan farfajiya na zawiyar maulan mu Sheikh Gani Musa karkashin gayyatar waɗannan matasa. Yau da wannan shine karo na uku da suke gabatar da maulidin ma'aiki alaihi salatu wa salam, wanda farko ina miƙa gaisuwa zuwa ga malamanmu da iyayenmu waɗanda suke kewaye da mu a wannan farfajiya, da kuma gaisuwa ta musamman zuwa ga hakiminmu wanda shi ma ya sharrafa mu da halartar wannan maulidi mai albarka, da gaisuwa ta musamman zuwa ga waɗannan matasa waɗanda suka shirya kuɗaɗen aljihunsu, suka ba da lokutansu da himmarsu, suka shirya gagarumin taro irin wannan. Sannan kuma ina miƙa gaisuwa ta musamman, duk da ma bai isa wannan waje ba, zuwa ga shekshekina a sheshiman malamai shekshekina almasi wanda yanzu haka an jefaro shi. Ina kuma miƙa gaisuwa zuwa ga alarar mominmu da sauran waɗanda suke kewaye da mu matasa da yara a wannan waje mai albarka. Duka ina ce muku assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Akwai yin fara magana a gudun yara ko kule na domin dama saboda girman wanda zai magana farkinsa ya sa a tsawonsa madina ta zai ma dai zan ni da kaina na samu ainihin kusur wajen faɗan abin da zai magana sirrin sunan ban san Allah.
Sunan ba ku a cikin sunan a wannan maudu'i da kine gabatarwa yayi bayani akan shi ne zan yi bayani akan sa a takaice domin kire-kire na fita a ce sun fito sun yi bayani akan sirrin da ko sirrukan da sunan ma'aiki alayhi salatu wassalam ke dauke da su ba. Wannan suna ne albarka farko shine Muhammad sallallahu alaihi wasallama. Wannan suna an wallafa shi da harufa daban-daban na asali guda uku ne, ha'un da mimun da dallun. Wannan shine asalin harufa guda uku waɗanda aka wallafa wannan suna, sannan kuma daga waɗannan harufa guda uku sai aka nemo wazani na hammada yuhammidu tahadidan, wanda yake ruba'i ne, wanda aka maimaita mishi da ai. Daga wannan wazani kuma sai aka nemo ismul maf'ul na wannan wazani, sai aka kira wannan suna mai albarka mai girma da Muhammadu, wanda abinda wannan yake nunawa asalin waɗannan harufa guda uku ha'un da mimun da dallun harufa ne waɗanda dukkansu babu ɗugu ɗauke da su. Me wannan yake nunawa? Wannan yana nuna cewa ma'aiki alayhi salatu wassalam ba shi da wata buƙatar madadi daga dukkan mataya. Shi matayansa kai tsaye direct yake zuwa daga fadar Allah subhanahu wa ta'ala. Domin malaman ilimin tahajji suna cewa duk wani harafi da aka gan shi ba shi da ɗugu, to wannan a harafi shi ne asali. Duk kuma harafin da aka gan shi da ɗugu samar da shi aka yi da babu shi. Domin haka ne ba a gina sunan ma'aiki alayhi salatu wassalam cikin waɗannan harufa guda uku da wani harafi ne dugo kamar ha'un ko jinun ko zayyun ko shinun ko zallun ko dadur da abin da ya kama da wannan ko ghainun ko zawun. Sai aka fito da waɗannan harufa guda uku kowanne daga cikinsu ba shi da dugo domin ya nuna cewa shi ne asali, sannan kowanne abu ya kasance daga farƙinsa ne, sannan kuma a nuna cewa ba shi da wata mashaya, baya buƙatar wani madadi face da yadda ga Allah subhanahu wa ta'ala. To da waɗannan harufa guda uku sai aka gina wazani fa'ala, wanda wannan wazani duk da yawan ma'anonin da wazanin ke bayarwa shahararren ma'anarsa shi ne yawaita abu. Me wannan yake nunawa? Wannan yana nuna cewa ma'aiki alayhi salatu wassalam mai wannan suna mai albarka ya kasance babu wani mahaluki da ya kai shi yawaita yabawa manzo sallallahu alaihi yabawa Allah subhanahu wa ta'ala da kuma gode mishi, saboda hadara ta hadiya ba abinda take bukata fiye da godiya. Domin haka ne Allah subhanahu wa ta'ala yake gode wa kansa da kansa. To a wannan hadara kuma ba a samu wani wanda yake da yawan yabo ga Allah, yawan godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala fiye da ma'aiki alayhi salatu wassalamu ba. Domin haka ne aka gina wannan wazani daga waɗannan usuli guda uku aka ce fa'ala. Daga nan kuma sai aka ɗauko wazanin ismul maf'ul domin a nuna cewa bayan kasancewar ma'aiki alayhi salatu wassalam shi yafi kowa yaba wa Allah, shi yafi kowa gode wa Allah subhanahu wa ta'ala domin shi aka fi yawaita yi wa baiwa fiye da kowa, to sai shi ɗin kuma aka mayar da shi babu wani mahaluki da wanda ake yawan ambatonsa, ake yawan gode mishi, ake yawan yaba mishi fiye da shi. Domin haka ne ba a gina
miki suna daga wancan wazari da siga ta ismul fa'ili ba sai aka gina miki suna daga wancan wazari daga siga ismul maf'ul ma'ana ba ce muhammidun ba muhammidun ba sai aka ce muhammadun domin ana cewa sakayya takan kasancewa daga jinsin irin aikin da kai ne kasancewar jinsin irin aikinsa wanda ya kadaita wanda babu wanda ya iya yin sa shine dawwamar ambaton Allah da kuma dawwamar yabawa Allah subhanahu wata'ala to sai shi ma aka mishi sakayya ya zamanto babu wani hadisi insu ne ko jinnu ne ko malak ne wanda ake yawan ambaton shi ake yawan yi mishi godiya fiye da shi sai aka gina mishi suna da wannan mazali na siga ta ismul maf'ul aka ce muhammadun ba a ce muhammidun ba sannan kuma wannan suna ne albarka wato muhammadun Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace shi a wurare daban-daban guda hudu a cikin alqur'ani mai girma wuri da farko Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ولين فرقوتنا ولين بيوكما الله سبحانه وتعالى يكشوا ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولين أكما الله سبحانه وتعالى كشوا والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم ولين أكما الله سبحانه وتعالى كشوا محمد رسول الله والذين معه أشداء الكفار رحماء بينهم ولأنه لا يريد لكم ما نمي كشوا أدل يكينون والنشين رسالة tamaiki alayhi salatu wa salam zata doshi gabas ta doshi yamma ta doshi arewa ta doshi kudu ma'ana babu inda iska ke ja yaje gabas ko yamma ko kudu ko arewa face wannan suna sai ya isa wannan waje domin sunan da shine sunan ya kasance zai mamaye duniya gabas da yamma da kudu da arewa to wannan shine hikimar ambaton wannan suna mai albarka a wurare daban-daban a cikin Qur'ani har wurare guda hudu sannan kuma wannan suna yana dauke ne da wasu adadi kowanne abu adadi shi yana cikin wannan suna domin a nuna cewa shine wannan sunan shine asulul wujudi shine tushen samuwar duk abin da ya samu domin dukkan ababin da suka samu a cikin hadara ta ahadiyya to sun samu ne karkashin wani adadi domin haka ne adadi baya iya karewa ba shi da karshe za ka ga ana cire nombobi misali na live MTN ko kuma iya ce da makamashin wannan ko guro ana cire mambobi ana farfawa mutane miliyoyi jiniyoyi suna amfana da mambobi sannan kuma nombar kowa daban yake da nombar kowa wannan ne yake nunawa domin kowanne abu da ake yana da adadi to adadin kowanne abu ya fito cikin wannan suna mai albarka domin haka ne farko shi wannan suna ya kasance yana dauke da harufa guda hudu a rubuce mimun da ha'un da kuma mimun da dallun mimun da ha'un da mimun da dallun waɗannan harufa guda hudu waɗanda suka fito cikin wannan suna mai albarka yana nuna mana da kowanne harafi adadin wasu ababe daban-daban domin duk abubuwan da suke da adadi imma adadin ya kasance mutuni ne wa imma adadin ya kasance shafa'i ne sannan mutuni kuwa za ka iya cewa ɗaya mutuni ne
ka tsallake biyu kace uku tiri duk adadin da ka tsallake na gaba da shi zai kasance rukuni ne shi kuma wannan adadin zai kasance shafi ne sai ai tafiya da adadi zuwa marar iyaka don haka ne wannan harufa guda uku mimun da hamun da mimun da dallun a rubuce su suke bada adadin duk wani abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya halice su kurkuɗu ne sannan wayannan abubuwa za su kasance a kansu ne madari a walimul ghaibi da kuma a walimul shahada gaba ɗaya suke tafi a kai misalin wannan shi ne idan muka duba gabar da yamma da kudu da arewa to za mu ga cewa guda kuɗu ne kamar yadda mimun ha'un mimun dallun harufa ne guda kuɗu kuma sannan kuma idan muka duba wannan za mu ga cewa a imma guda kuɗu waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yaɗa ajininsa kuru'a ke gudana ƙarƙashin karantarwarsu za ka ga cewa su kuɗu ne su ma wanda a duniyar yau a ƙarƙashin fasawarsu ake tafiya za a ce mazhaba na al'imam Abu Hanifa mazhaba na al'imam Malik mazhaba na al'imam Shafi'i da mazhaba na al'imam Ahmad za ka ga cewa duk duniya duk inda ka tafi ana gudanar da ibadu ƙarƙashin karantarwa waɗannan su hudu wanda adadin waɗannan harufa guda hudu a rubuce yake nuna su haka nan ababe daban-daban kurkudu waɗanda madari na makani da madari na zamani suke gudana a kai sannan waɗannan harufa guda hudu a rubuce a yayin da kai mutu wasali su za ka ga cewa harufan sun zamanto guda biyar ne saboda idan kai wasali za ka ce muhammadun za ka ba wa nimin shadda yayin da ka ba wa nimin shadda a wannan lokaci harufan kuma sai su kasance su biyar a lokacin da waɗannan harufa suka kasance su biyar ne suna nuna adadin wuturi wanda suke kasancewa biyar 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 suke tafiya a biyar biyar wanda wannan adadi har yanzu madarin zamani da madarin makani yakan kasancewa a kai ne misalin wannan za ka ga cewa rukunan musulunci guda biyar ne wanda waɗannan harufa guda biyar da wasalin sunan ma'aiki alaihi salatu wassalam suna nuna rukunan musulunci guda biyar za ka ga cewa ulul azmi manzanni waɗanda manzanni gaba ɗaya za su dawo ƙarƙashinsu za ka ga cewa su biyar ne haka nan wannan adadi biyar ɗin da wasali to suna nuna ababe biyar 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 waɗanda madari na zamani da madari na makani gaba ɗaya suna gudana ne a kai sannan haka nan a yayin da waɗannan harufa kai faccinsu ma'anar faccin harufa shi ne mimun karubuta shi ha'un karubuta shi ha ko kuma ha'un sannan dalun karubuta shi dalun a lokacin da kai faccin waɗannan harufan za su zo su baka adadin manzanni guda 313 a lissafin da ake cewa lissafi na abadadiyya ko hisabun summar sannan a lokacin da ka buga mimun wanda yake 40 ne ha'un wanda ya kasance 8 mimun wanda yake 40 sannan dalun wanda ya kasance 4 idan ka buga su cikin mimun na farko to za su baka adadin wasu halittu daga alamul ghaibi sannan ka kara bugawa cikin ha'un na farko zai baka adadin wasu halittu nan ma a alamul ghaibi in ka kara buga su cikin mimun na farko ma haka cikin mimun na biyu ma haka na uku ma haka cikin dallun ma zai zo ya baka haka sannan a lokacin da ka buga adadin sunan ma'aiki alaihi salatu wassalam ko hudun nan ma'ana mimun da hamun da mimun da dallun idan ka buga shi cikin adadin waɗannan harfa da wasalin su a haɗe da talwini to zai zo ya baka adadi 24 ne adadi 24 shine adadin awoyi da muke da su a dukkan ranaku haka nan in kai ta buga harfan wannan suna mai girma zai ci gaba da baka adadin komai da komai za ka zo ka cire adadin ranaku 7 a ciki za ka zo ka cire adadin kwanaki 30 na wata a ciki za ka zo ka cire adadin kwanaki 360 na shekara za ka zo ka cire adadin komai da komai ta hanyar buga wani harafi daga ciki zuwa cikin wani harafin daban haka nan kuma wannan suna mai girma Muhammad sallallahu alaihi wasallama to da wannan suna ne za ka gane cewa harufan da aka saukar da ayoyin Qur'ani madarisu za su zo su kasance karkashin harufan da ake cire su a makarij wanda ake ce musu ra'isiyya wanda zai wanda yake bada harshe yake bada maƙogoro kuma yake bada daidai to don haka ne kamar da muka bayyana daga farko wannan suna an ɗauko daga ha'un da mimun da dallun ne to ha harafi ne wanda yake fita min hurufil halaq sannan kuma mimun harafi ne min hurufil shaffa daga cikin harufan da ke fita a daidai dal kuma harafi ne daga cikin harufa wanda ake fitar su a harshe kenan duk wani harafin da ya fita imma ya kasance harafi ne da ya fita a harshe ko a maƙogoro ko kuma a daidai sauran makarijin da malaman tajwidi suke faɗa kamar makaraji na jawfu kamar makaraji na haishuri waɗannan fil haqiqa su ba su kasance makarajai ba ne saboda waɗannan harufan da ake fitar da su a haishuri ko kuma a jawfu asali ana fitar da su ne gaba ɗayansu a harshe tukunan wata sifa ce daga cikin sifofin harufa to shi ne ake fitarwa a haishuri kamar tanwini wanda tanwini ai nunu ne asalin nunu kuma makarajin nunun harshe ne misali ne wanda kuma hurufin jawfi alif ne da wawun da kuma ya'u waɗannan harufa kuma alif hamza ne hamza yana daga cikin hurufin halq wanda ya gabata sannan wawu da ya kuma suna daga cikin makarajin lisan ne kaga kenan a ce haisuni da jawfu ba makariji ba ne ra'isiyya wasu sifofi ne daga cikin sifofin harufa ake fidda su a haisuni ake fidda su a jawfu kenan makariji maƙogoro ne wanda aka cire ha wanda ya ginu a cikin sunan ma'aiki da kuma harshe wanda aka cire dal da kuma le'e wanda aka cire limu to sannan ne za ka zo ka gane cewa ashe harfa gaba ɗayansu makomansu za su zo su kasance cikin wannan suna mai girma sunan ma'aiki alayhi salatu wassalam wanda kuma idan ka san da wannan za ka ga cewa da harufa ne ake gina kalmomi sannan kuma da kalmomi ne ake gina jumloli wanda harufan da kalmomin da jumlolin makomansu zai zo ya kasance ha zai zo ya kasance min zai zo ya kasance dal ta wannan hanya ne malamai ke cewa duk wanda ya samu shauki na ma'aiki ya san ma'aiki alayhi salatu wassalam yake da ilimin ma'aiki alayhi salatu wassalam zai iya gano ma'aiki a kowanne harafi daga cikin harufan Qur'ani karkashin wannan ne maudanmu Sheikh Muhammad Ibrahim yake cewa ala ya rasulullah ya man bi wasihi tanazzala Qur'anul karim bi rummati awa wani lokaci na cewa ala ya rasulullahi ya man bi madinihi wanda wannan da suka guda biyu abinda bawdan Sheikh Muhammad Ibrahim yake yi shine wannan batu da yanzu muke akai shi ne duk wanda ya san ma'aiki sani na hakika kowanne harafi daga cikin harfin Qur'ani kowace kalma cikin kalmomin Qur'ani kowace aya cikin ayoyin Qur'ani kowace sura cikin surorin Qur'ani za su na nuna miki ma'aiki suna ce miki gashi 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 Muhammad ne Muhammad ne Muhammad ne domin makoma harfa gaba daya za su zo karkashin waɗannan usuli guda uku waɗanda aka samarwa ma'aiki alayhi salatu wassalamu suna domin haka ne ba za ka samu wani harafi cikin hurufin hijai ba face an samarwa ma'aiki wani suna wanda wannan harafin yana ciki wanda ake cewa duk wani harafi da ya fito cikin hurufin hijai ko 28 ko 29 da ake magana a ce wannan harafi ba a gina wani suna daga cikin sunayen ma'aiki alayhi salatu wassalamu da shi ba to wannan harafi ba zai kasance harafi har a zo a gina kalma ko jumla ko kuma wannan harafi ya zo ya kasance an saukar da alqur'ani mai girma da shi to domin haka ne za ka fahimci cewa idan ka san ma'aiki alayhi salatu wassalamu za ka ciro mishi da suna karkashin kowanne harafi cikin huruful hijai idan kuma baka san ma'aiki yadda za ka iya cire mishi suna a kowanne harafi ba ko kowanne harafi ya nuna maka shi ba to za ka zo ka san da cewa kowace kalma tana nuna ma'aiki ko kuma tana yabon ma'aiki ko kuma tana sifanta ma'aiki alayhi salatu wassalam idan ilminka bai kai wannan ba to za ka iya gano ma'aiki kai istinbatin ma'aiki cikin kowace jumla idan bai kai wannan ba ka gano ma'aiki kai istinbatin ma'aiki cikin kowace aya in bai kai wannan ba ka gano ma'aiki kai istinbatin ma'aiki cikin kowace sura idan kuma baka kai wannan ba to a wannan lokaci baka san ma'aiki alayhi salatu wassalamu ba domin haka ne malamai da suke batun cewa kowanne harafi yana nuna shi kowace kalma tana nuna shi kowace aya tana nuna shi kowace sura tana nuna shi ba magana bane haka kawai aka babu hujja babu dalili suke yin sa ba domin ya inganta sayyida Aisha radiyallahu ta'ala anha wani ya tambaye ta kuluki na ma'aiki sai maki a taqra'u alquran kana karanta alqurani ne qala na'am sai yace eh ina karanta alqurani sai ce kana khuluquhu alquran kana khuluquhu alquran imma kace kana khuluquhu alqurana imma kace kana khuluquhu alquran don a duk lokacin da ismi na kana dalili ya shige shi zaka iya mayar da shi ismi zaka iya mayar da shi khabari a lokaci guda idan ka fassara kaulinta kana khuluquhu alquran tabi'a na ma'aiki halin ma'aiki din qur'ani ne halin ma'aikin qur'ani ma'ana anan Aisha ba ta ce halin ma'aiki wani harafi cikin harfin qur'ani ba ko ta kalma cikin kalmomin qur'ani ba ko ta sura cikin surorin qur'ani ko aya cikin ayoyin qur'ani a cewa ta kana khuluquhu alquran qur'ani ne sukutun dinsa shi ne khuluqin ma'aiki alayhi salatu wassalam kuma kenan mun zo da tun maulanmu Sheikh Muhammad Ibrahim da yake ala ya rasulullahi ya man bi madihi aw ya man bi waqtihi tanazzala alquran alkarim bi rummati a lokacin da kuma kazo kace kana khuluqahu alquran asali kana alquran khuluqahu alquran sukutun dinsa daga bakara har nafi ya kasance kuluki ne tabi'a ne na ma'aiki alayhi salatu wassalam kaga wannan kalma ce da ta fito a harshen siddiqiya a siddiqiya yar gidan siddiq shine sayyida ita ce sayyida Aisha radiyallahu ta'ala anha sannan batun bai tsaya wai batu na hadisi ko kaulin Aisha cewa kana kuluqul qur'an abin ya wuce haka
Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa kar anzalallahu ilaykum dhikra fihi rasulan yatlu alaykum ayati llahi mubayyanat. Allah da yake hakika ya saukar muku da Qur'ani sai yake rasulan yatlu alaykum ayati llahi mubayyanat, ya nuna cewa Qur'anin da Allah ya saukar din kar a dauka alif lam mim ne أو كرأتك سورة البقرة آل إمران سورة النساء نهرجوا سورة الناس فيتي ما يكن ديكي كرن كاموك قرآني شيني قرآن دكان فبك كيتي قد أنزل الله إليكم ذكرا فيتي كيتي رسولا يتلو عليكم آيات الله مبينات بما تيا أحسب قرآن شيء يثبت المنى دشيوا yana dauke ne da bayanin ambaton ma'aiki alayhi salatu wassalam da al'ummarsa, domin magabata yahudu da nasara sun ga sifofin ma'aiki ne da al'ummarsa gaba ɗaya cikin littattafansu, ba wai sun ga sifofin ma'aiki kadai ba ne, kamar yadda Qur'ani yana ayyada wannan yana tabbatar da wannan. Allah subhanahu wa ta'ala da yace Muhammadur Rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. يأتي محمد رسول الله سيصفنسا ولن تسكي تاريد جيسها بنسا سكي ون آية نجرما هذا عند الله سبحانه وتعالى يأتي سوى الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. هذا كان بما أكيك ليس كغني سكي لتتفنسبا kun ga ma'aiki sifofinsa, kun ga kuma al'umman ma'aiki da sifofinsu da irin halayensu. Domin haka ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa innahu la zikrun laka wa liqaumik wa sawfa tus'alun. Allah yake cewa shi Qur'anin yana dauke ne da ambatonka, yana dauke ne da ambatonka, kuma yake wa liqaumika da kuma ambaton al'ummarka. Wannan wata ni'ima ce babba wacce Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa al'umman ma'aiki alayhi salatu wa salam, yadda Qur'ani yake dauke da ambatonsu. Domin haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa sawfa tus'aluna, lalle za a tambaye ku a gobe kiyama akan Qur'ani, Qur'anin da yake dauke da ambatonku. Wannan ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya muku ita, to lalle ne gobe kiyama za a tambaye ku akan Qur'ani, shin ku kun bada haƙƙin Qur'ani, kun girmama Qur'ani, kun saukar da nauyin da ke kanku akan Qur'ani? Allah subhanahu wa ta'ala zai zo ya tambaye ku. To kaga kenan batun cewa Qur'ani yana dauke da ambaton ma'aiki ko al'ummarsa ko yabon ma'aiki ko sifanta shi ba wani abu bane wanda aka kago shi ko marar asali ko ya tsaya kawai a hadisi, duk da ma hadisi ma ba kawai bane, duk abinda hadisi sahihi ya tabbatar za a iya dogara da wannan hadisi a tabbatar da shi, amma bai tsaya a hadisi kadai ba, Qur'ani sai da ya tabbatar da wannan. Domin haka ne masana ma'aiki alayhi salatu wassalam a duk lokacin da kake alif lam mim kana karanta waɗannan harufa guda uku, alif alif zai tunatar da su wani suna cikin sunayen ma'aiki wanda alif ɗin ya fito, kamar Hamidu, Hamidu. Sannan kuma a lokacin da kace lam lam, wannan lam ɗin tana tunatar da su wani suna daga cikin sunayen ma'aiki wanda lam ya fito. Idan kace mim, haka nan mim ɗin tana nuna musu wani suna wanda a cikin sunan ma'aiki mimin ya fito. Haka nan a lokacin da idan ka zo ka ce zalikal kitabu zal, zal ɗin yana nuna musu ko yana tunatar da su wani suna cikin sunayen ma'aiki wanda zal ɗin ya fito. Haka nan su haraki haraki kalma kalma daga cikin karatun Qur'ani suna karantawa, harafin yana nuna musu ma'aiki, kalimar tana tunatar da su ma'aiki. Haka nan lokacin da ta karanta alhamdu alhamdu, suna duba ha'un da mimun da dallun din da aka samar da sunan ma'aiki a ciki. A lokacin da kake alhamdulillahi, ta kama sunan Allah lillahi, to allahu din yana nuna musu Muhammadu ne su, saboda ba din da aka ce Allahu ba tare da an ambaci Muhammad ba zaki wafi Allah zaki wafi Rasula haka nan hadana lokacin da kace rabbil alamina rabbil alamina rububiyyar tana tunatar da su ma'aiki ne alayhi salatu wassalam haka kalima kalima harafi harafi aya aya suke ganin ma'aiki a ciki suke gano ma'aiki alayhi salatu wassalam a ciki haka ne idan aka zo cikin surori ma in ka karanta falaki da nafi ba wai su suna jin falaki da nafi a matsayin suna falaki da nafi bane a suna ganin falaki da nafi ai an saukar da su ne domin ilaji domin su zamanto sun yi magani sun warkar da ma'aiki daga sihiri da tsafin da aka masa kaga kenan hadafin saukar da falaki da nafi ba wai falaki da nafi in kadai ba ilaji ne ga ma'aiki alayhi salatu wassalam haka nan idan ka tsallake falaki da nafi kace kul huwallahu ba huwallahu ahad din suke dubawa kadai ba kun din da aka faɗa farkon kul huwallahu saboda ba a ce huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ba shi suke dubawa ba kun din nan ne kun din da ta kasance wasita tsakanin Allah subhanahu ta'ala ko hadara ta ma'aiki da kuma bayi gaba daya ma'ana wannan kun din yana nuna cewa duk wanda ya san Allah ma'aiki alayhi salatu wassalam wanda aka ce mishi kul din to ta hannunsa ne ya san Allah subhanahu ta'ala haka a lokacin da ka tsallake kul huwallahu ahad sai sama ka zo ka ce tabbat yada abina hadin wata ba suna duba tabbat yada a matsayin sura bace cikin surorin qur'ani suna duba girman ma'aiki wanda Allah subhanahu wa ta'ala yayi wa makiyinsa sakamako da wannan sura ma'ana in kai makiyin manzo ne ko da makusancinsa ne ga makomarka tabbat yada abina hadin wata ma azna anhu maluhu wa ma kasab سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب حتى إذا كنت إذا جاء نصر الله والفتح أنا إذا جاء نصر الله والفتح ما تشوك معيتي مثلا معيتي سنة كلم وننصور علي أمطين سلوك معيتي عليه الصلاة والسلام سلوك معيتي لكسنش أجل إنساء حتى إذا تتفيع قوة سورة تنامون أمط معيتي عليه الصلاة والسلام kamar da kowanne harafi yake nuna muku ma'aiki kowace aya take nuna muku ma'aiki dan ya takaita anan wannan wani kogi ne wanda yake da fa'in gaske wanda ba zai yi a cikin wannan lokaci kankari a gaban malamanmu da shehunanmu da iyayenmu mu zo mu shirin fito da ma'aiki alayhi salatu wassalam ko mun fadi sirrin sunan sa ba ko sirrukan da sunan su ke dauke da su ba za mu takaita anan واستغفر الله لي ولكم.
اه انا اتذكر ايه؟ يا مرحبا. ما تفرقنا. ثم اطلعت بقى. هل يكون